أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi, wanda yau 27 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 9 ga watan 5 miladiya 2021, wanda wannan ga al'ada shine wuni da muka rufe wannan tafsiri sai kuma yawan rai. Ita wannan aya an karanta ta, to amma saboda abinda ta kunsa mun ambata cewa aya ce da take da jumloli guda 10, kowace jumla tana cin gashin kanta. Shekaran jiya mun soma bamu kai ta ƙarshe ba, jiya ma muka yi bamu kai ta ƙarshe ba, yau muke fata insha Allah mu kai ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da ya umarci manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mushrikan Qurayshawa cewa la hujjata bainana wa bainakum, babu sauran wata tattaunawa da hujjatayya tsakaninmu da ku. Wannan ayar ba wai ta nuna ba za a yi muƙabala in ta kama ko kuma tattaunawa akan matsalar addini ba. Malamai suna da ra'ayoyi aƙalla guda 2 dangane da wannan gaba. Al-Imamu Siddi, kamar yadda Al-Imamu Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alaihima ya hikaito daga gare shi, ya ce ita wannan gabar mansukhatun bi ayati sayf, wato wannan hukuncin an dakatar da shi da aya ta kan sakali, tare da cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce a'a, abinda wannan jumla take nunawa duk tattaunawar da ta zamo ba ta da amfani, ba a da buƙatar ta, to wannan ba ta lokaci ne yin ta. Hausawa suke cewa wai a ɗaure kashi ko a ɓata igiya. Za ka ga cewa duk lokacin da gaskiya ta bayyana ta fito ƙarara babu wani gumuri, to a nan ba buƙatar sai an zo an yi wata tattaunawa. Abin da ake nufi a nan shi ne su wanda ake saukar da wahayi a lokacinsu, duk wata hujja, duk wata gaskiya da ya kamata su yi la'akari da ita su gamsu da gaskiyar Al-Qur'ani da gaskiyar manzancin manzo alaihi salatu wassalam, to ta riga ta bayyana. Yanzu kawai abin da ya rage ɗayan biyu ko dai su ɗauka su yi aiki ko su yi wance kali da ita. Kun san kamar yadda muka sha faɗa, zaman Makka ya fi zaman Madina daɗi. Me yasa ya fi daɗi zaman Makka? Domin zaman Makka A da B ne, musulunci ne tsantsa ko kafirci tsantsa. Zaman Madina lokacin da wato kafirai da yawa suka ga runjayen musulunci da ƙarfinsa, to sai suka boye karkashin abin nan lema ta musulunci suka yi kalmar shahada da baki amma kafirci ne a cikin zukatansu wannan su ake kira munafukai zaka zo kai sallah da mutane zaka yi azumi zaka yi duk abubuwa na addini amma kuma su addinin ba su yarda da shi ba to wannan gabar ana magana akan mutanen Makka daidai wannan lokaci cewa gaskiyar nan sun santa duk wani sako da ake bukata ya isa wajen su ya isa to yanzu tunda haka ne maganan a zo a ce hatu burhanakum su su ce wa musulmi haka wannan an riga an wuce wannan wajen duk wata hujja da ya kamata mai hankali mai adalci ya gamsu da ita to an yi bayanin ta abinda ya rige kawai shikenan su gamsu wa illa zamu ga akwai ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ya halatta a yi tattaunawa ta addini Allah da ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum kada ku yi ja'in ja ku ce za ku yi hujjatayya ku da ahlul kitabi sai dai tattaunawa mafi kyau kaga kenan in muka duba istithna'i da aka ce illa billati hiya ahsan wannan shi nuna ashe ba kofa aka rufe ta tattaunawa ba amma idan za a yi ayi wacce take mai kyau a ƙarshen suratul nahl Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai tattaunawa da su da abu wanda yake mafi kyau abinda yasa ake cewa mafi kyau mafi kyau saboda Allah ya san yanayin tattaunawa za a fusata mutum za a faɗi wasu abubuwa da zai ga na cin fuska ne na reni ne to zai iya tunzurowa to sai aka nuna masa cewa ya ci damara ya san cewa ya faɗi kalmomi mafi kyau domin a samu daidaito a sami fahimtar juna saboda haka wannan ayar bata rufe tattaunawa ba har yau har gobe idan tattaunawa ta fito da gaskiya ta kama musamman wani yazo yana ta yada banna wasu kuma jahilai ko kuma ga magarin mutane suka yaudaru da shi suke zaton wannan mutum gaskiya ce suke zaton hujjoji gare shi to irin wannan musulunci bai rufe kofa ba a zauna da shi a tattauna da shi a kure gudunsa domin mutane su gano cewa abin da yake fada ta gina ne bata shiga ba ina fata mun gane to anan sai Allah yake cewa la hujjata bainana wa bainakum sai ce Allahu yajma'u bainana Allah subhanahu wata'ala shine wanda zai hada tsakanin mu wato wannan gabar tana nuna cewa manzo alaihi salatu wassalam ya taki gaskiya akan da'awarsa gaskiya yazo da ita gaskiya yake fada kuma dama shi mai gaskiya ne duk mutumin da bai taki gaskiyarsa ba ba zai so a hadu ba zai so a fadi wani abu baya nan shi ma yazo ya fadi wani abu a wakin tattauna baya nan saboda idan aka hadu Hausawa suna cewa idan ya zamo ga maciji ba a nuna ja to cewa Allahu yajma'u bainana Allah subhanahu wata'ala zai hada tsakanin mu zamu fahimci abubuwa akalla guda biyu na farko da yace Allahu yajma'u bainana manzon Allah yana tabbatar masa Allah nan wanda zai tara mu to fa shine ya aiko ne kuma zai hada tsakanina ni da ku imma ƙarya na fada muku to anan za ku ga an tutsiye ni an nuna abinda na fada ba gaskiya bane in kuma gaskiya na fada to wannan gaskiya za ta tsirar da ni wanda kuma bai karbe ta ba shi kuma zai gane kuransa a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin wayannan da yawa Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahu al alim wa nufikha fi suri fajma'nahum jam'a irin wannan ayoyin suna da yawa wanda suka nuna Allah subhanahu wata'ala zai tara mutane domin a fayyace komai wanda yake macancanci ya girbi kyakkyawan sakamakon abin da ya aikata wanda yake mabarnaci makaryaci shi ma ya girbi mummunan abin da ya aikata a rayuwar duniya to da yace Allahu yajma'u bainana Allah subhanahu wata'ala zai tara tsakanin mu wannan gaba tana nuna gaskiya ne tashin alkiyama wala Allah wayansu daga cikin wanda suka yi kangara suka kafirce suka yi sharri suka yi ƙarya wala alla a lokacin da aka saukar da wannan ayar sun riga sun mutu wasu kuma da za su yi rashin mutuncin ma ba su kai ga zuwa ba to kaga inda babu alkiyama cewa Allahu yajma'u bainana to su wanda suka riga suka gabata kaga ba da su za a yi ba kila da wata haduwa ce ta duniya sai wasu to ai mu ba mu gamsu ba ai abin da yasa kuka so a hadu saboda kun ga babu suwane suwane to wannan kuma rana ta alkiyama rana ce wanda ba wakilci dole kowa sai ya zo to shi sai kice Allahu yajma'u bainana wannan domin ya dada tabbatar masu da gaskiyar tashin alkiyama yace wa ilaihil masir kuma zuwa gare shi shi kadai makoma take nan ma cewa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu liqtisas idan aka gabatar da abinda haƙƙin sa a jinkirta shi to wannan shi yake nuna ke bantuwa inda ga magarin larabci ne ka iya cewa almasiru ilaihi to amma da aka ce wa ilaihi almasir kaman ka ce ilaihi wahdahu la ghaira zuwa ga Allah shi kadai makoma take wanda Allah subhanahu wataala yadda kowa yazo wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mana daya bayan daya kaman yanda kuka zo duniyan nan ainifin daidaikunku to haka nan wane ya mutu abin ne shi wane ya mutu abin ne shi koda mutane sun mutu da yawa a lokaci daya in ba wai lalura ta rashin wajen binnewa ba kowa zaka samu kabarin su za a gina masa daban to saboda kai ke cewa wa ilaihi almasir kuma makoma zuwa gare shi take nan a cikin tafsiri yace falizalik saboda abin da ya riga ya gabata mun yi bayani lokacin da muke kan wannan gabar cewa malaman tafsiri wasu suka ce falizalik suna ana nufin wancan shari'a lakum min ad-din ko kuma an aqimud dina lima zikira fad'u wasu kuma suka ce a kai kira domin hade kan al'umma kai kira domin kadaita Allah wannan shine mafi yawan abinda malaman tafsiri suka tafi akan sa ko dai na farkon ko na biyun ko kuma a dunkulin to amma shine mai tafsiri sai ya ce falizalika ru'ub kun ga a ƙarshen ayat da ita daga ita kafin wannan shi mai tafsiri da yake cewa la fi shakkin min cewa su kangararru suna shakku suna dardar na shirya wa manzo alaihi salam gada zare ko makirci saboda sun san kwanan zancen duk wanda ya shirye cutar da annabi to Allah zai iya bankado shi kuma lalle zai gani a ƙwaryarsa kenan suna cikin tsoro to shi yasa sai ce falizalika ru'ub to saboda wancan tsoron da suke ji fi qulubihim wanda yake cikin zukatansu fala takhaf minhum fitnatan kada ka ji tsoron wata fitina fad'u kai kira ya Muhammad nas wato ya manzo alaihi salam ka kirayi mutane ilal ittifaq zuwa ga hadin kai ala ta'atillah akan yi ma Allah biyayya wa tauhidihi da kuma kadaita shi da bauta fil millatil hanifiyya a cikin wannan gwadabe na addinin musulunci wastaqim kuma ka tsaya daram an ta kai kanka alaihi akan wannan addini sai yace li anna min shurutid da'i ila shay domin yana daga cikin sharuddan mai kira zuwa ga wani abu Allah ya khalifa amaluhu da awahu kada aikin sa ya saba ma da awarsa bi an ya kula shay'an ta yadda zai fadi wani abu daban wa yaf'alu huwa shay'an akhar kuma shi ya aikata wani abu daban to duddan mai tafsiri ya ce min shurutid da'i wannan kauli ne marjuhi kauli ne marjuhi na fada mana cewa ba sharadi bane sai mai kira ga addini ya gyaru 100% sannan yace zai kira wanin sa in haka aka ce to ba wanda za a kira zuwa ga addini ne na tabbatar da cewa in ka cire annabawa da nagartattun bayin Allah wanda kusan zaka iya cewa mafi yawan su sun wuce wanin da zaka zo ka same shi tip tip yadda kake so sai dai ka samu wani 50 a cikin 100 wani 55 a cikin 100 in an yi sa'a 60 zuwa 70 to kaga idan an ce duk sai wanda ya cika sharadi cif-cif to na tabbatar da cewa masu kira zuwa ga Allah na duniyar nan a yau da wahala a ce wanda za su yi cancanta ba su wuce 5 a cikin 100 ba ba za su wuce 5 a cikin 100 ba in sun yi waki da su kai 10 a cikin 100 to amma dai kamar yanda muka faɗa abinda aka fi so ka zama kai ne zakaran gwajin dafi duk abinda zaka faɗa na umarni to aga cewa kana kan gaba in ma baka zamo kan gaba to kana daga cikin masu aikatawa koda kada ran kada hanne a wajen ne santa sabo to ya zama lalle ka nisance shi domin shi babban abinda aka fi so nisanta saban nan yafi aikata da'a wahala shi yasa in kun kalli hadisin manzo alaihi salam da yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu bai togaciya ba sai ya ce wa ma amartukum bihi faqtu minhu mastata'tum abinda na hana ku ku nisance shi ma'ana ba a ce ku nisanci wanda za ku iya ba ku nisanta ga baki daya amma abinda ne muku umarni sai ku zo gwargwadon iyawar ku da'a da wani zai iya yi wani ba zai iya yin ta ba biyayyar da wani zai iya yi ko ta ajihu ko ta gabbai wani ba zai iya ba to saboda haka dai magana mafi inganci ba sharadi bane sai mutun ya zama tif-tif sanan ya kira ainihin zuwa ga addini ya dai kokari ya kwatanta gurgurdan yanda zai iya to saboda haka aka ce ka tsaya kamar umirt kamar yanda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayyen zukatansu fi tarkihi a cikin barin wannan umarni sai ce wa hadha dalilun wannan hujja ce ala man kulli bid'atin udkhilat fi din wannan dalili ne a bisa hana duk wata bid'a da aka shigar a cikin addini yace fattihadha hawan rukun wannan bid'a san zuciya ne wal amal biha dalalun kuma aiki da ita bata ne wata fariqun lil ummati alislamiyya kuma raba kan al'ummar musulmi ne mun sha fada muna maimaitawa karantse da yawa baka da kafara abinda ya raba kan musulmi wallahi shine bid'o'i a cikin addini bid'o'in nan a cikin addini kowa ya ja bangaren sa abin nan bashi da dalili wala Allah shi kansa ya karanta wala Allah ya ji to amma anan daukakar sa take anan girman sa yake anan yake samun abubuwar rayuwa kuma shine shugaba in yace ya bari zai bi layi na daidai to yanzu ya zama mabiyi kuma shi kuma abinda ba zai lamunta ba kenan shi yasa kullun mabiya sunna suke cewa da musulmi za su yi adalci a ce to gabaki daya a sake sabon lale a aje kowa a kama manzo alaihi salatu wassalam shi kadai wannan shine abinda wani ba zai taba lamunta ba ka ce masa a kama tabarkin manzo alaihi salam shi kadai to wannan kuma kai ka jawo abinda ba zai yiwu ba na faɗa mana daga cikin maganganu da suka burge ne na kan maimaita su a munasabobi magana Abu Ishaq al-Huwayni hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi mutumin Misr yana nan a raye yake cewa in ka kalli nassoshin addinin musulunci da kuma dabbaka shi addinin in ka kalli rayuwar sahabbai da rayuwar da muke ciki to yadda ka san al-muthallath in ga gada ma ka ce pyramid ko kuma ka ce angle angle za ka ga cewa haka yake kansa ya hadu nan sannan ana tahowa yana ƙara budewa yana ƙara budewa yana ƙara budewa har ya zama ya bude ga baki daya amma wannan hannayen nasa gaba daya kana ƙara sama suna ƙara haduwa kana ƙara sama suna ƙara kusata juna har kaje inda za su hade gaba daya ma'ana idan ka kalli rayuwar sahabbai da tabi'ai da almajiran su ka kalli abinda Qur'ani da hadisi yake cewa to sai kaga su ne suka fi kusa da dace akan abinda Allah da manzo suka ce to kana sauka daga rayuwarsu kana ƙara ƙasa abin na ƙara lalacewa kana ƙara yin ƙasa ana samun bambanci tsakanin nusus da kuma ayyukan da ake to shi sanya muke cewa in ana so a yi abu karɓaɓɓe a wajen Allah a koma asali menene asali ya ayyuhal ladhina amanu ko kuma abin nan wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya wannan nuwallihi mata wallahi ashe kenan asalin hadithai na manzo alaihi salam rayuwarsa kacokan da kuma muminai da suke almajiransa sai kuma almajiransu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kenan duk lokacin da zaka dunga ka daga kai sama to zaka ga cewa qur'ani da hadisi a bangare daya da kuma yadda ake dabbaka su a bangare daya sun fi kusata juna in kana yin sama har ka kai lokaci na manzo alaihi salatu wassalam to wannan adalci shine muka kasa yi wa juna domin kowa babban kansa ne shugaba ne shi wancan bangaren in ya fada za a ji yana samun jinjina yana samun girma kuma abubuwa ne shi ma ga dasu yayi wala Allah gun malamin sa wala Allah gun baban sa abubuwa ne na bid'u eh haka aka rayu to in ka ce aje wannan abun anan ba zai lamunta ba gara aka ce tsoho akan daddawarta wanda kun ba haka rayuwa ya kamata ba rayuwar addini in ka gano daidai to aje kuskuren ka tafi akan daidai din wannan shine cinyewa kuma shine burgewa to shine wato ainihin abinda malai yake nunawa anan sai ce qul amantu kuma ka ce nayi imani bima anzalallahu min kitab da abinda Allah ya saukar na kowanne irin littafi sai ce wa fihi taqiqul lil haqqi a cikin wannan akwai tabbatar da gaskiya wa bayanun littafaqil kutubil munazzala da kuma bayani akan haduwar littafai da aka saukar fi usuliddin wato a cikin ginshikai na addini wa ta'lifun liqulubi ahli kitabaini kuma a cikin wannan umarni akwai kokarin hada kan ma'abuta littafi guda biyu sai sai wa ta'ridun bihim akwai kuma yi musu hannunku mai sanda wa umirtu li a'dila kuma an umarce ni nayi adalci shine bi an a'dila ya zama nayi adalci bainakum tsakaninku fil hukmi a cikin hukunci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu shine ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan munamu ne mu za a tambaya akai kuma kuma ayyukan ku naku ne akan su za a yi muku sakamako fa kullun yujaza bi amalihi kowanne daga cikin mu za a yi masa sakamako gurgurdan aikin sa la hujjata shine ce kusuma la kusuma tabayna wa bainakum babu wata tattaunawa ko ja'in da tsakanin mu da ku li zuhuril haqqi lana saboda bayyanar gaskiya gare mu wa kaunikum alal batil kuma saboda kasancewar ku akan bata bi inkarikum iya saboda kuna kyama da musun wannan gaskiya Allahu ya jama'u bainana Allah subhanahu wa ta'ala shine yake hada zakanin mu fil ma'ad amakoma li fasl qada saboda yanke hukunci wa ilaihi al-masir kuma zuwa gare shi ne makoma take almarje shine ainihin makoma wannan shine karshen tafsirin mu na bana abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din kasancewa muna da wadatar lokaci gaskiya nasihohi da shawarwari wanda nake jin ina dauke da su a zuciyata to wasu ba ma lalle iya tunawa ba gaskiya domin ban rubuta wasu da dama ba wasu kuma suna rubuce zan fada to amma dai ba lalle lokaci ba mu dama ba wasu mun faffade su sosai kuma in kun yi la'akari za ku ga cewa tafsirin mu na bana mun fi ba da ƙarfi sosai akan abin da ya shafi janibi na tarbiyya abinda duk wani mai hankali ya sani wallahi duk dan adam da ya zamo ba shi da tarbiyya to yadda ka san wani itace wanda sari ya rarake shi ya lalata shi itacen da sari ya rarake duk wannan garin ya zuba na farko ba zai maka gadar da zaka taka ba in ka taka shi zai kare ku fada tare sannan ba za ka yi kwangiri da zaka zama ka dora wato rufin shigifa ba duk wani abu da za a dora karfi akan itace wanda sari ya rarake ya lalata wallahi ba zai yi ba itacen da sari ya rarake ya lalata sai dai a kona kuma shi ma hatta a konawar ba zai yi auki kaman wanda sari bai lalata ba to duk dan adam da ya zamo ya rasa tarbiyya to kusan wannan shine misalin sa akan haka duk wasu halayya da ya kamata dan adam a dunkule ya zamo na kirki to mutumin da yake son kyakkyawan rayuwa a duniya da kuma tsira a lahira yayi kokari ya gata ya koyi wannan rayuwa ya koyi wa'annan halayya don ya aikata duk wasu miyagun halaye na ba daidai ba na tirda Allah wadai to mutum mai mutunci ba zai so a ce ya aikata wannan ba ba zai so a ce an sibanta shi da irin wa'annan abubuwa ba kusan zaka iya cewa tarbiya a dunkule kawai shine a samu mutum tsaftatacce gyararre wanda ake samun sa inda ake so a ganshi ba za a rasa shi inda ake so a ganshi ba kuma ba za a same shi inda ba a so a ganshi ba a samu dabi'a a samu addini kun ga wannan ma shine rukunin hatta ko rukunai biyu na aure da manzo Alaihi salam ya bamu yace idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka gamsu da dabi'unsa da addinin sa yazo ku ba shi aure na fada so da dama matsalan mu abinda muke ta wai wallahi mafi yawa rashin tarbiyya shugabanni ce mutumin da zaka ga shi kansa gidansa ma ba zai iya jagoranta sosai ba sai ya zama shine shugaban karamar hukuma sai ya zama shine shugaban jiha sai ya zama shine shugaban kasa wanda gidansa ma bai iya saituwa da kyau ba yanzu wanda bai iya saita gidansa ba ina zai iya saita daruruwa dubunnai miliyoyi kaga ba zai yiwa ba to saboda haka shi yasa muke so matasan mu su fahimci addini su karanta addini su zama mutanen kirki to abu na farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala kaman yanda mun sha maimaitawa alhamdulillah mun soma tafsiri kaman yanda muke fada tun daga 2003 ba ranne Allah bai kaddara muka yi ba saboda matsalan da ya zama ta gallabi duniya gabaki da kuma alhamdulillah Allah ya kawo saukin al'amura ya zama gashi a bana kaman ma ba a yi fashin barar ba to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya mana wannan ni'ima kuma ya ba mu aran rayuwa da kuma ainihin lafiya da lokaci muna godiya ga Allah da ya mana wannan ni'ima gaba ta biyu kullum muna maimaitawa manzo alaihi salatu wassalam yace la yashkurullaha man la yashkuru nasa ba zai gode ma Allah ba wanda ba zai gode mutane ba a wata riwaya la yashkurullahu man la yashkuruhu nasu ko kuma la yashkuru nasa Allah ba zai gode wa mutumin da ba zai gode wa mutane ba domin yadda Allah yayi rayuwa baka isa kai wani abu kai kadai ba sai ka samu taimako inda akwai wanda zai yi wani abu shi kadai a cikin nasara ba taimakawa kowa shine manzo alaihi salam to amma kun ga Allah sai yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine ya karfafe ka da taimakon sa kuma ya karfafe ka da mu'minai ashe kenan mu'minai sun taka rawa a wajen ci gaban addini to kullun muna addu'a da godiya ga mai martaba sarki na tabbatar a ku sheda ne tsayuwar sa ta taimaka a wajen abubuwa da yawa alhamdulillah nikan samu shawarwari a wajen sa masu yawa kuma ba lai sai an fade su ba to alhamdulillah wannan abu ne wanda yake muna godiya kasancewar sa kullun yana karfa gwiwar mutane da yawa kaga cewa su ma suna zuwa alhamdulillah akwai yan uwansa musamman mai girma ga Ladima wanda mafi yawa kai zance ma kusan kullun muna tare da shi illa iyaka waje yake kasancewa ba take yake shigowa ba mai girma wambai shi ma zamu ga ƴan lokuta ne ba mu faye ganin sa ba saboda zarafi na aiki da sauransu hakim mai martaba sarki duk muna tare da su mafi yawa duk a waje suke akwai ɗaya daga cikin su wanda na yi masa waya da Tiju ba sai na ambata sunan sa ba shekaran jiya ban taba dauka cewa ya samu ya zo bai ce ai kullun da iyalansa ma yake zuwa ya ma baro can inda yake ma'ana can masarautarsa duk tafsirin nan da shi ake yi to wannan hadin kan nasu wallahi yana karfa mana gwiwa yana taimaka mana saboda haka muna musu addu'a ta alkhairi Allah ya albarka a rayuwarsu Allah ya riƙo da hannayensu Allah ya wa bayansu albarka mutane da suka yi mana abubuwa wanda yake na farantawa tsakanin mu da su na kyautatawa nan ba mahallin mu ambatu wani da wani bane Allah ya sani muna musu godiya kuma muna musu addu'o'i na alkhairi galibi duk za ku ga wanda muke ambatawa muna ambata mutane ne da muke tare da su a harkar tafsiri wanda suna zuwa mafiya muna tare da su a matsayin su na manyan mutane ayyukan su basu hana su ainihin zuwa ba za ku ga hatta mai girma SSG shi ma lokuta da dama mun kasance tare da shi a wannan tafsiri to amma yanayi na aiki ba zai ba da dama ya zama kullun ainihin muna ta ganin su ba to muna musu addu'a Allah ya riko da hannayen su Allah subhanahu wataala ya sanya wannan abu a mizanin su na kyawun ayyukan su sannan akwai yan committee na masarauta wanda mai girma Walin Dutse Alhaji Tijani Abubakar shine shugaban wannan committee kuma dan uwa Mallam Salisu Gumal limamin gidan gwamnati shine secretary da sauran membobi wannan sun cancanci addu'an mu da jinjinan mu saboda duk shekara sai sun zauna sun yi tsare-tsare na gudanar tafsirin nan da ma tahajjud da sauran tafsirai na sauran masallatai karkashin wannan masallauta domin a ga cewa abubuwa sun tafi da kyau kuma suna bibiya ma suka bibiya komai na tafiya wasu ba sa tare da mu amma kuma a jiki ne zukatun suna tare da mu to muna musu addu'a su ma Allah ya musu kyakkyawan sakamako Allah ya kula da bayan su Allah ya alkinta rayuwar su abinda suke Allah ya tuka musu ladadakin su akwai security masallaci da kuma wato sauran yan agaji wanda alhamdulillah ban hatta yan agaji mata an same su wanda suke kula da bangaren tahajjudi na mata to waɗannan bangarori da yan jaridun mu wanda suke su ma kullum muna tare da su kama daga bangaren TV da kuma bangaren radio kullum ba sa ƙasa a gwiwa da ma ainihin su kansu masu yin recording daga masarauta kai tsaye to za ka ga cewa kullum muna tare da su to wannan bayan Allah muna musu addu'a Allah ya musu albarka yadda suke taimakon addinin Allah Allah ya taimake su Allah subhanahu wataala yayi musu kowace irin damuwa a wannan yanayi har yanzu ba za mu manta da mutane da muka san cewa sun ba karatun nan hadin kai iyaye da za su iya ba akwai baban mu Nazir Waqaf wanda bashi da lafiya man tajaniba da masi muna fatan Allah ya dade shi da lafiya Allah subhanahu wataala yi masa kyawun sakamako za ga a matsayin sa na dattijo kakan mu hatta tahajjudi da ake ba zai iya dogo tsayuwa ba akan kujera yake har dai kuma ya zama jiki yayi rauni sosai yadda bana bai samu zuwa ba na sha fada cewa tun lokacin da na shiga SAS tun 1986 to a dattijan sa na san shi to kaga Allah ya musa rayuwa mai kyau to muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya akwai ɗaya daga cikin malaman mu a can Kano a Sheikh Iman Tijani Kaura Goje wanda bashi da lafiya yana fama da ciwon ido da ɗaya daga cikin ɗaliban sa wanda shi malamin mu ne malamin Sani Barzba to suna fata da lalurori na ciwon ido da ma wasu cututtukan sun nemi mu isar da kokon barar su a wajen ƴan uwa musu addu'a to muna musu addu'a Allah ya yi musu damuwa Allah ya ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa sunan sa Mallam Ibrahim muna masa lakabi da Ibrahim Giant wanda an yi masa aiki a asibitin gashi shi ma yanzu yana gida kwance bashi da lafiya akwai Mallam Isa Alkali alkali ne a Dabi ta ringin wanda shi ma yanzu haka yana kwance bashi da lafiya akwai dan uwan mu shi ma Abdullahi Koli wanda yake fama da ciwon ido da shi da mahaifiyarsa duk dai suna daga cikin masu lalurori wanda suka roki mu yi musu addu'a muna musu addu'a Allah ya tashi kafadun su Allah ya yi da mu su Allah ya ba su lafiya akwai sauran yan uwa da yawa wasu iyayen su ne mata wasu iyayen su maza wasu iyayen su wasu sun turo takardu a rubuce wasu kuma sun bugo waya to duk da cewa ba mu san su ba a fuska amma Allah ya san su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su Allah ya ba dukkan al'umman musulmi lafiya yan uwa sakonni na kamar yadda nace suna da yawa sai dai nayi a takeice sako na farko shine abinda muka faɗa tun a farko karatu muna roƙo a wajen gwamnatin jiha ta yi mai yiwuwa kuma ta shafa wa idan ta toka akan abin da ya shafi badala da abubuwa da ake na rushe tarbiyyar matasa wannan wajibi ne kun san daga cikin abin da ake faɗa na wato daruriyatul khams lalurori guda biyar wanda wajibin kowane shugaba ne akwai kula da rayuwa kula da nasaba kula da hankula kula da kaza abubuwa ne da dukiyoyi har dai zuwa guda biyar to daga cikin kula da hankula akwai abin da ya shafi harkan kayan maye lallai ne harkokin mayan nan su ne ummul aba'isan duk wata fitina a rayuwa wallahi mafi yawa da ƴan boko haram da kidnappers ƴan fashi da makami masu tsallakawa su kashe mutane 99 su a cikin 100 ko ma 100 bisa 100 ba su iya wannan sai sun sha kwaya sai sun shaka abinda za su shaka ya tafi da tunanin su to ni wallahi ina ganin idan aka kashe rabin kudin budget na jaha akan yakar miyagun kwayoyi ba asara akai ba saboda in dai kana so ka samu matasa na kware wallahi sai ka yi kwaya in dai kana da mai sai da kwaya da shalisho to baka da matasa baka da ainifin nagartattun al'umma domin yanzu daga cikin bacin rai lalacewa ta kai hatta wai mata a gida a samu mace tana shan wiwi mace tana shan shalisho mace tana shan abubuwa da za su kadar da hankali matan aure kuma duk wannan musibar tana faruwa ne yadda ake bari abin yana shigowa to lalle a dauki mataki na ba sani ba sabo akan wanda suke shigowa da kwayoyi da ainifin dillalan su dilolin su wanda suke ba su wurin da suke sayarwa lalle gwamnati in tai wannan ba alfarma tai ba nauyi ne ta sauke kanta saboda haka wajibi ne abu na biyu kaman yanda muka fada akwai harkan nan ta caca da ake ta bude wa shaguna yara kanana na farko alalata tarbiyyar su su koyi caca sannan kuma su koyi satan kudin iyaye tunda yaro zaka samu wata sana'a yake da zai samu kudi yana so ya je ya samu kudi a bagas to kaga zai je ya saci kudi ya zo ya nemi kudi shi yana ga wannan ita ce rayuwa alhali kuma rushewar rayuwa ce to tumbuke wannan abun gabaki dai shine zaman lafiya ni na tabbatar aka ce an hana kuma an sa doka duk gidan da aka kama an sa irin waɗannan mutanen idan wani shago ne na haya gwamnati ta kwace shi idan rumfa ce ta kasuwa gwamnati ta kwace kuma sai an hukunta wanda ya bayar dauri hada da tara wallahi na yi imani kowa zai shiga taitayin sa kuma idan aka yi doka a tsare ta don daga cikin matsalolin mu a iya doka kaga cewa gashi an fara kaman da gaske amma da an yi sati 2-3 wata da shikenan ta sha ruwa to duk lokacin da aka yi doka ba a tsare ta ba babu inda za ta kai to mu daga cikin gatun da za a yi mana shine wannan na faɗa mana a karatu a baya wallahi babu lokacin da fushin Allah zai dauke daga al'umma muddin ana tallan sabo akan faifai sabo ya zama gashi nan daga cikin abinda wasu suka kokanta wasu watanni wani mitin da muka yi ba zan faɗi abokan mitin din ba cewa an yi la'akari a garin nan akwai wanda ana zargin wasu ƴaƴan wasu masu kuɗi ne wasu ma za su zo daga wata masarautar wasu daga wata jihar za su zo su yi parking da motoci masu bakin gilas a wurare kuma an ga musu fasikanci suke da mata da ƴan mata a ciki sai aga mota 2-3 ta jera sun kunna motar tana sulo an kunna AC a yi dubba dala da rashin mutuncin da za a yi a ciki me yasa ba za su je a masarautunsu su yi bako jihohinsu sai a ce sai anan za a zo a yi in nan din ne su ma dauki mataki duk lokacin da ake tallata sabo kuma an san shi ne aka yi shiru to ina maimaita musiba za ta gama kowa da kowa saboda haka muna roƙo hukuma ta dauki wannan matakin abu na biyu farkon surar nan da muka faɗa suratu fussilat da Allah ya ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun mun faɗi matsayin harshen larabci da kuma irin yadda ya kamata a daure masa gindi muna roƙo ga gwamnatin jiha don Allah yadda ake baiwa bangaren boko muhimmanci to bangaren arabiyyan nan a bashi muhimmanci akwai ɗaliban arabiya wanda wasu ma wallahi har su rubuto mun takardu dan dai ba za mu iya karantawa ba cewa sun karanta arabiya amma ga sunan sun rasa aiki tsawon shekaru ba wanda aka dauka cikin su wani ma yake ce min da abokinsa yayi tunanin zai je karanta harshen larabci sai wani abokinsa yake ta to wallahi ka shirya ka san cewa in ka je ka karanto larabci sai dai ka zo kai shu shaina ko kuma kai wani abu amma dai ba za ka samu aikin abunci ba wannan musiba ce na faɗa mana cewa in dai muna so mu san addinin nan wallahi sai mun san harshen larabci ba wani mutumin da zai karanta wani addini da wani yare ya san wannan musuluncin hakikanin sani sai ya karanta shi da harshen larabci kuma na fada daga cikin musibar da muka fuskanta a yanzu kasashen larabawa da yawa suna so su dakatar da zuwan dalibai saboda cutar corona sai dai ad-dirasatu min bu'd ma'ana karatu daga nesa kawai ayi karatu online wannan shiriri ta ce shirme ne duk lokacin da kake so kai karatu na sosai ka zauna ga ka ga malami kana ganin shi yana ganin ka yana maka latta kana ji bayan an gama kai masa tambayoyi baka amsa wannan kuma haduwar da zakai da masu yaran nan ne zaka goge da sanin yaran su ya zama ka amfana kai ma ka amfana da wasu to dan Allah muna roƙo gwamnatin jiha ta taimaka a wajen ƙarin makarantun na arabiya akalla duk masarautun nan namu a ce akalla ba za a kasa samun secondary ta arabiya uku zuwa biyar ba alhamdulillah akwai wanda sun karanta harshen larabcin nan wasu a gida wasu a waje amma kun ba su da aikin yi akalla idan akai wannan makarantun an sama ma wa'ancan dalibai aikin yi sannan kuma za a gina rayuwa ta addini al'umma ta fahimci addinin ta yadda ya kamata wallahi in kun kalli baya lokacin da ake da makarantun HIS ya zamo sun kankama kuma ana kula da su an fi samun dalibai masu tarbiya domin za ka ga daga cikin topics akwai at-tahzib koyar da dabi'u koyar da tarbiya duk sati akwai wannan topic din bayan an koya maka larabci a koya maka addini a koya maka dabi'a to duk lokacin da aka ce an rushe harshen larabci babu shi to wallahi an sa diga an rushe addini an tumbuke gindinsa an jefar mu kuma ya kamata yanda aka wa mana dakon addinin nan muka amfana mu ma kai ya tsaya daga nan mu ma mu tura shi gaba wasu su ma su samu ilifin su amfana to wannan aiki ne wanda gwamnati muke roƙon dan Allah ta dage ta ga cewa tayi wannan kuma a daidai lokacin muna roƙo a wajen gwamnati in zai yiwu sauran makarantu da muke da su na secondary school na boko don Allah ayi kokari a samar da islamiyoyi na yammaci a cikin su akwai makaranta a garin nan ta boko ba sai na ambata sunan ta ba kai zamu tallata ta nake amma dai kun santa kuma su ma sun san kansu daga cikin abin sha'awar su boko ake zunzurutun sa amma kuma da yammaci suna da islamiyya za su koya ma yara karatun qur'ani a koya musu ibada a koya musu larabci kaga sai ya zama yara sun tashi ga boko ga addini amma duk lokacin da aka ce yaro bokon nan zai yi zalla kawai islamiyya sai wani abu ne idan iyaye sun ga dama su sashi in ba su ga dama ba ba za su sashi ba to sai ka samu iyaye 70 a cikin 100 ba za su aya su ba kawai mutum sai ya tashi dan boko zalla bai san addini ba to daga cikin illar mutum ya boko zikau zalla to ya zamo madi mutumin da duniya ce kawai gaban sa bai san sassauci ba bai san tausayi ba bai san rahama ba kawai shi walbaka walbani shi bai yadda da duk wani abu yanzu ka kalli wani abu da muke gode ma Allah tarbiyyar da muka samu ta addini ka kalle mu yan arewa daga cikin abin da mutanen kudu ma suna sha'awar mu sai ka zo ka zalunci mutum wasu kudi wani ma wallahi ya kai 50,000 sai ya ce na hakura Allah zai bi mu haƙina wani a tuce shi 10,000 kasa da haka sai ya ce Allah zai bi mu haƙina ya san akwai lahira ka kalli yan kudu a hasko mutum shi wani ma shaƙiƙin sa ne saboda naira 10 sai kaga kaman zai fille kan dan uwansa naira 10 in ta hada su da dan uwansa wallahi sai ya bashi saboda shi ba addini ba ragowa ba mutunci kawai kudi shine addini shine mutunci shine da taku to kuma wannan duk tarbiyya ce ta boko zalla ba addini duk wanda ya zama dan boko ne ba sirki kinni to wallahi ba za ka samu mutunci tare da shi ba ba za ka samu tausayi tare da shi ba ba za ka samu girmama na sama ko tausayin na kasa ba saboda haka dole ne sai an samu balancing bokon nan ana yin ta kuma dauke ta a matsayin sana'a yadda wani zai je koyi kanakanci ya koyi kira ya koyi sassaka to haka shi ma dan boko zai dauka wannan ina koya ne a matsayin sana'a amma addinin nan shine kan gaba shi ya kamata na koya na taba hikaito muku akwai babban dan boko da ake fada a kasan nan dan boko ne irin wa'ancan na gani ka shi ne kinni mutane suna taruwa a gidansa akwai lokacin da aka taru lokacin sallah yayi to dole shine mai gida shine zai limancin sallah ko kun san da aka iqama ya kabbar harama at-tahiyatu ya fara karanta daga tsaye at-tahiyatu daga tsaye dan wajen shekara 60 bai san fatiha ake karantawa ba amma duk maganar da zai yi 70 a cikin in zai magana 170 kalmomin turanci ne boko ne wai shi ba ma bahaushe bane wallahi sai ka ji abun kunya ni wallahi wannan ni ban san mai da zan fada da Hausa ba da uwarsa da ubansa duk Hausawa kakannin sa Hausawa amma shi yanzu wai bai ma san yadda ake Hausa ba saboda haka in ya samu wayan sa ba Allah ne ya bashi ba kai kuma da ka rasa dolo ne shi yasa baka samu ba bai taba daukar cewa Allah zai ba wani ya hana wani shi kawai in dai kai ilimin sa na wayo zaka samu duniya to gaskiya wannan ba mafita muna san shi wa gabanni lafiyayyu wallahi ku taya ni lissafi ku kalla tun daga mataki na jagorancin kananan hukumomi jihohi mataki na kasa ministoci ne sanatoci ne ambassadors ne dan Allah ka kallo mun mutun nawa ne ka san ya san addini sani na ku zo ku gani wallahi yan kadan ne ba su wuce cikin tokali ba to ashe dole mu samu matsalar addini wanda ya san addini ya san matsayin sa shi zai bashi kariya amma wanda bai san addinin ba da shi za a yi mutun a rushe addinin saboda bai san me addinin ba daga cikin abin da za ka gani na kasawar mutanen mu wanda suke wakilci musamman mataki na federal wanda zaka ce senate ko rep a izuwa da wani motion an kudundunu wani abun da zai cuci addini ya zabge wani abu na addini amma sai kaga mutum wawa ya rattaba hannu a ce ai an yi karatu na daya saura na biyu saura na uku kuma gabaki daya akwai abin da cin mutuncin addinin su ne cin fuskan mutanen su ne tauye mutanen su ne inda sun san addini ba za su yi wannan ba to amma duk lokacin da kake da kwararan wakilai musamman kamar yadda nake cewa wallahi muna da hope a nan gaba mafi yawan matasan nan namu yan shekara 10-20 da zaka samu wallahi ga sunan suna qiyamul layli azmi litin da alhamis suna zuwa wa'azuzuka wasu ma sun haddace qur'ani wasu rabin qur'ani kuma suna bokon su to irin wannan su muke sa rai duk lokacin da suka samu matsayi za su taimaki addinin musulunci irin yanda ake bukata gabata kusan karshe lallai akwai dalibai da wasu rubuto mun ba mu karanta takardun su ba yan wannan FUD ne sun kokanta abubuwa da yake faruwa na cha kudede ne yannan ta maza da mata a ko ina shi dalibin da ya rubuto ta doguwar takarda wani ma ya rubuto ban da shi yake cewa mallam yanzu ya za'i muna azumi din nan mu fa ga irin abin da muke fuskanta wata mata zo ta fada a jikinka wata ta zo ta kama hannunka abubuwa dai ga sunan wanda wato nema ake a gurbata mana tarbiyar yaran namu gabaki daya to da Allah ina nasiha na farko ga hukumar makaranta da kuma wanda suke masu fada aji su yi kokari yadda za a saita abubuwan nan a tsabtace su yaran namu daliban musulmin a ba su orientation a nuna musu muhimmancin addinin su wannan kwalin da kake nema ba lalle bane ka same shi in ka same shi kuma ba lalle ka ci moriyar sa ba nawa ne suka yi karatun wani ma yayi PhD ya fadi ya mutu bai samu aikin ba wani yayi masters ya gama wahalar ya fadi ya mutu bai samu aikin ba wani kuma yana nan a raye yana tafafutuka bai samu aikin ba irin su suna da yawa to mutun ya rinjaye da bangaren addinin nan shine muhimmi saboda haka lalle na farko ya kamata a samu ita MSS ta cikin makaranta kuma su dinga samun orientation kuma su dinga samun taimakawa ta yadda za a tsabtace zamantakewar nan tunda ita jami'an nan ta hada kace ba za mu iya hana wanda su suke da wani addini sai abinda za su yi ba za mu iya hana su ba to amma mu musan kanmu da kanmu akalla mu nuna cewa mu muna da wata tarbiyya ta musamman ta addini daliban nan namu su san haka iyayensu ya zama sun saita su akan haka sannan a daidai gabar muna jan kunne ga iyaye da suke turo ƴaƴansu mata irin waɗannan makarantun wani zaka ga cewa ya turo ƴarsa wata jaha mai nisa a ina ta sauka bai sani ba su waye abokan da za su kwana bai sani ba su wani abokan karatunta bai sani ba kawai shi da ya turo ta kawai ta yi boko wani ma zaka samu lusari wai shi ta yi karatu ta yi aiki ya samu kuɗi to wannan cin amana ne da Allah yake ba ainihin abin da iyaye ya'yan nan amana ne wani yana nan yana ta neman ya'yan nan Allah subhanahu wataala bai bashi ba kai ya Allah zai baka ya zama ainihin kawo lakanta saboda haka lalle ne Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara mu sani duk mutakin da zaka samu ka zamo professor, ka zamo doctor, ka samu kowane irin mukami, daga ran da malaika ya zare ranka duk wannan mukamin sun zube. Kawai magana ce marrabuka wa madinuka wa nabiyuka, shikenan an gama. To yaushe ne ka bar tabbas kuma ka tafi abin da babu tabbas? To lalle muna roƙon a kula mana da wannan magana ta gaba, don Allah wanda ya kamata su faɗa a ji, akwai ƙazamar tasha, ba sai na faɗe ta ba kun santa, yana daga cikin abin da masu faɗa a ji ya kamata su yi. Don Allah, ko dai a zauna da masu wannan lalatacciyar tasha da mafi yawan program ɗinta na rusa tarbiyya ne, kuma abin takeici zaka ga yanzu ta a cikin azumin nan, waɗansu shirye-shiryen masu ɗaukar hankali ba za a yi su ba sai lokacin da ake salloli, ko lokacin tahajjudi, ko lokacin da ake darussa a masallatai, kai wasu ma da daddaren da za a je kiyamul laili a lokacin za a sa waɗansu shiritoci. In ka kalli shirye-shiryen tashan nan, wallahi 90 a cikin 100 arewa ake so a lalata gabaki ɗaya. Duk wata kunya da ya kana da muka sani ta iyaye, wallahi duk an cire ta a cikin zukatan matasanmu. Na faɗa mana a baya cewa yanzu ka kalli rayuwar iyayenmu, iyayenmu baba da baba za su yi tafiya da dare fa ba da rana ba, yana wancan ɓangaren, tana wancan ɓangaren, ba za ka san matarsa ba ce, amma yanzu sai ka ga wani tsigigin saurayi mara kunya gaban iyayensa, wallahi ga abokan uba kawai wai shi da budurwa suna takawa ɗai-ɗai, wai shi ya waye ɗan boko Bature, wannan ba daidai ba ne. Kuma yanzu wannan shi yake so ya haifi ɗa na kirki mai kunya, shi ya zama mara kunya. To saboda haka lallai tashan nan ai mai yiwuwa, ko dai a je a zauna da su a nuna masu munin abin da suke. Kuma wallahi da wanda yake da tashar da masu aikin da suke yada wannan, Allah yana rubuta masu komai, za su gane cif-cif. Ba muni a rayuwa irin ka dasa ɓarna, kuma wasu masu koya, duk wanda yi wannan tsiyar to sai ka samu kamashiwa kai. Duk tarbiyyan wanda ya lalace ko wacce ta lalace to kana da kamashiwa kai. Kuma dan Allah ina roƙo a wajen iyaye, in su ba za mu iya hana su ba, to kai mai gidan sai Allah ya baka ainihin wuka da nama, ko dai ka toshe ta a gidanka, a toshe ta kwata-kwata zan babu ita a gidanka, ko kuma wato ainihin ka san yadda za ka yi da iyayenka ba za su kalli wannan ba. In ka bari gidanka, iyalanka, iyayenka suna kallon wannan, suna lalacewa, wallahi kai Allah zai tambaya. Ba na jin akwai mutumin da zai zama mai hankali ya je ya siyo madarar fiya-fiya ya zuba a cikin randar gidansu don iyayensu su sha, ba na ji akwai mai hankalin da zai wannan. To wallahi wannan abin da muke bari yana yaɗo a gidanmu, guba ce ake ɗanɗan ake ɗura ma 'ya'yanmu. Kuma kai za ka fara ɗanɗana wato wannan mummunan tarbiyyar da ake ɗauke su ta musulunci ana ɗora su a kai. Kai za su fara wulaƙanta, ba za su ji tausayinka ba, in ka mutu ba za su yi ma addu'a ba, in kuɗi gare ka fatan mutuwa za su yi maka. Allah ya sa ka mutu su fanta masu more. Ka mutu ana alhini, su kuma suna murna saboda kai ne ba kai musu tarbiyya ba, ba san tausayin uba ba, ba san tausayin uwa ba. To lallai mu kula da wannan bangare kyakkyawar kulawa. Zan so idan akwai wata union da take kula da harkan acaba a dutse, don Allah a zauna a samu yan acaban nan a dinga yi musu orientation. Yan uwa, yan acaba, wallahi ƙaunarku muke, ba ma baƙin cikin kuɗin da kuke samu, amma so muke ku yi abinda za ku tsira a lahira. Wannan goyon mata da kuke yi, wani kaga mata biyu uku yana goye da su suna taɓa jikinsa, wallahi haramun ne, haramun ne. Kuma abinda za ka samu a wannan Allah ba zai sa masa albarka ba. Kai ka kalli kanka, shekara nawa kana wannan rashin mutunci, nawa ka tara, me ka samu? Duk abinda Allah ɗaya bai albarkarsa kai ba za ka mora ba, waninka ba zai mora ba, kullum a wahalce, kuma ga zunubi yana jiranka. To za mu so irin wannan a yi musu orientation, ya zama dan Allah sun yi ƙoƙari sun kula da wato ainihin wannan abubuwa. abubuwa yan uwa suna da yawa ba za mu iya yin su wato ainihin gabaki daya ba sai dai abinda zan kusan rufe da shi matasan mu ina kare muku da siya kusan ciwon kanku wato mafi yawan abinda ran matashi yake so yake jin dadi wallahi mafi ya ba alheri a ciki hadisi yace an zagaye wuta da abinda rai yake so an zagaye aljanna da abinda rai baya so wayar hannu ta zama musiba a wajen mafi yawan matasan mu da ita zai kwanta da ita zai tashi komai yake wallahi wani saboda musiba abinci yake ci amma waya yake kallo ban daki zai shiga da waya shi bai yi karatun boko ba bai zai koyi sana'a ba bai yi karatun musulunci ba kuma wayan nan ba kudi za ta kawo maka ba kudi ma zaka kashe mata daga cikin tarbiyyar da iyayen mu suke gaya mana suna ce mana duk wanda ya huta kafin lokacin hutu to lokacin da ya kamata ya huta kuma wahala za ta same shi malamin mu na makaranta Allah suna mana wata tarbiyya suke cewa ku wahalar da bakin gashin ku sai farin gashin ku ya huta ma'ana a matsayin ka na matashi in kana so kai kyakkyawar rayuwa wallahi ka tsaya kai aiki tukuru ko dai sana'ar hannu ko kasuwanci ko karatun addini ko karatun boko amma wallahi kaki yin karatu kaki yin sana'a ka zama dan maula to wallahi maula farawa kai kuma za ka yi ta lokacin da ranka zai bace ka tsufa ba a yayin ka duk mutumin da kaga yana moran dattijantakar sa to sai da ya sha wahala kuruciyarsa daga cikin abin da malan mu suke faɗa wahala guda biyu ce akwai karamar wahala akwai babbar wahala in kai kokari ka sha karamar wahala to zaka kauce wa babbar wahala me yake nufi da wannan magana karatu na addini ko na sana'a ko kuma ita sana'ar kanta wahala gare ta karatu sai ka fita kai sammako ka je malami ya dake ka in kai latti ka kasa kawo hadda ko abin nan a zane ka ai ma kaza wani wannan shine hala shi zuwa karatu sai ya je ya dunga labalabe ya samu abokai batattu su bata shi yana ganin ai shi yanzu tunda bai je makaranta ba ya more to bai san tasku yana gaba ba wa'ancan abokan naka da suka sha wahala suka yi hakuri sai ka zamo leburan su nan gaba sai ka zamo ainihin yaron su nan gaba wani daga cikin malaman mu idan ya ga tsoho tukufi yana bara sai ya ce wannan barar ramuwa ce yake yi saboda bai yi ada'i ba lokacin neman karatun Qur'ani qara'i ne yake yi ba wai an ce wai aje ai bara ba abkan san al'ada makaranta kolo zai yi bara to yana nufin da yayi kolanta ya sha wahala yayi karatun to ba zai lalace yanzu kuma ya tsufa yana ta buge-buge ya rasa inda ainihin zai samu kyakkyawar rayuwa ba to wallahi ina gaya maka a matsayin ka na matashi ka sake maka kan lissafi ka sake maka kan lissafi ka tsaya kai karatun addini ka tsaya kai sana'a ka koyi karatu na sana'a in kai wannan kai maka kan gata har iya rayuwarka amma idan ka kauce ma wannan karamar wahalar to zaka tunkari babba da Allah kadai san iyakarta yan uwa abubuwa ba za su kare ba muna jaddada addu'a yan uwa da muka saba zama da su mai girma sarkin gabas Alhaji Abubakar Abdullahi in ba kuma ta ba tahajjudin bara duk da yanayin jikinsa akan kujera aka yi da shi amma bai fasa zuwa ba Allah ya gafarta masa da rahmarsa da jin kansa akwai wanda shi ma ya rasu da dadewa mai girma ganuwan dutse za ku iya tuna cewa da shi muke tahajjudi bawon Allah nan Allah ya kaddara masa rasuwa ga tafiyar da ba a kaddara Allah zai kasantar da haka ba to muna jaddada masa addu'a da shi dukkan abokan tafiyar su da suka samu kansu a wannan Allah ya fele fukan su Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya kula da bayan su akwai tsohon sa'in dutse mai rasuwa Alhaji Ibrahim Rabilu wanda shi ma kun san lokacin da yake rayi harkan karatutukan nan yana daga cikin yan kan gaba to shi ma muna jaddada masa addu'a Allah gafarta masa Allah ya kyauta makwancin sa bayan da ya bari Allah ya musu albarka gabaki daya yan uwa kaman yanda na fada ba za mu iya lissafo kowa da kowa ba amma dai dukkan mutanen da suke ba wannan karatun hadin kai ko na fade su ko ban fade su ba Allah subhanahu wataala shi ya riga ya san su da yan uwa masu kaiwa da kawowa su dauka su kai gidajen radio da wanda su ne farkon wanda suka assasa abun irin su Alhaji Lawal Kaugama kullun wannan bawo Allah muna masa addu'a shine lamba farko da yaso mu daukan nauyin wato ainihin wannan karatuka irin su Alhaji Sabo Abdullahi Guri yana daga cikin masu kishin karatun nan gaskiya rawar da ya taka akan harkan tafsirin nan wallahi ba kadan bace muna masa addu'a Allah ya musu albarka a rayuwar su Allah ya kula da bayansu Allah ya faranta musu ya Allah duka yan uwa da suke bada hadin kai suna kaiwa da kawowa suna halarta wannan Allah ka san bukatun kowa Allah ka yi mu kowa albarka na sha fada cewa muhimmancin ku masu halarta bai kasa muhimmancin mu masu yi ba saboda rashin ganin ku zai sa ba za mu samu karfin gwiwa ba amma kullun kuna tare da mu dare da rana to bayan Allah da na ambata da wanda ma na banta ban ambata ba Allah ka san su Allah ka biya musu dukkanin bukatun su na alkhairi mai martaba sarkin dutse Allah ya kara maka lafiya Allah ya mazuriya ka albarka yan uwanka maza da mata Allah ya albarka gare su da gidansu gabaki daya mawan bai da kai da yan uwanka gabaki daya Allah ya muku albarka hadin kan da kuke ba mu wallahi muna jin dadi duka yan uwa kamar yanda na fada da farko yan jaridu security yan agaji kowa da kowa muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alkhairi daga karshe akwai dan uwa Malam Hamza Ali Sakwaya wanda yana daga cikin mutane da ba sa so a san su kuma dole ne a san ka Allah subhanahu wataala ya baka baiwa da yana daga cikin dalibai na ada amma yanzu gaskiya ina lissafa shi daga cikin malamai na ni'ima ce Allah ya masa Malam Hamza za mu so ka zo kai mana addu'a
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا أرحم في صحة وعافية يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبنجي يا الله كي من رحمة الله كأمشأ الدؤرم وبنجي الله كيا في منا الله كغافرتا وإيا يم دكا كنم الله كغافرتا وما لمم وبنجي الله كجكم الله كودا تامو الله كودا تامو الله كودا تامو الله أبنجي منتوب غريكا باب مغودا دغورن كسيزوا غريكا يا الله يا الله كغافر تامنا الله ككربا أزممو الله ككربا أزممو الله ككربا إبادو جمو أبنجي الله ككربا توبمو أبنجي الله كيافي منا أبنجي الله كغافر تاو مالوما متندق كراتن اللوزوا برامري دا سكندر حزوا سما أبنجي الله كتيمكي انكاسورمو أبنجي الله كتيمكي جامي أنسرمو الله كتيمكي شوا قبنمو تندق مي أنقوا حرزوا مي مرتبة سركي أبنجي الله كغافر تاو ودن دا سكمتو أبنجي الله كتيمكي وننفاد تمسرو تدوسي الله كتيمكي مي مرتبة سركن دوسي ubangiji Allah ka karfafe shi da karfinka Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka kara masa jaruntaka da karfin gwiwa ya taimake addinin musulunci ba tsoro ubangiji Allah ka kara masa jaruntaka ya taimake addinin musulunci ba shayi Allah ubangiji ka karfafe shi da karfafarka Allah ka taimake bayansa Allah ka biya bukatunsa Allah ubangiji ka taimake shi dan siyasar mutun daga kawun sila har zuwa mai girma gwamnatin jihar Jigawa Allah ka taimaki mai girma gwamna Allah ka taimaki mai girma gwamna Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ubangiji ka bashi damar dabbaka shari'arka ubangiji Allah ka taimake shi da taimakonka ya Allah tun daga ƙasa har shugaban ƙasa Allah ka taimake su Allah ka taimaki shugabanninmu ya Allah bamu da gata sai addu'a bamu da gata sai addu'a ubangiji Allah ka gafartawa dukkan waɗanda suka mutu daga musulmai tun daga annabi Adam har zuwa tashin alƙiyama Ya Allah wannan malami namu da yake tadhiya yake sadaukar da rayuwarsa da lokacinsa da ilimin sa wajen karantar da mu da shiryar da mu da nusar da mu da jinin sa da tsokar sa ya ubangiji ka karbe shi ya ubangiji ka tallafe shi ya ubangiji ka tallafe shi ya ubangiji ka saka masa da mafificin abin da kake sakawa malami ga almajiransa ya Allah ka taimaki bayan sa Allah kai albarka ga ilimin sa Allah ka kara masa lafiya da karsashi Allah ka jirkin ta furfurarsa ya arhamar rahimin ubangiji Allah ubangiji ka gafarta wa iyayensa da kakanninsa Allah ka taimaki yaransa da almajiransa da ƴaƴansa na cikinsa ya Allah mu ne maka godiya da yanda ka kawo mana shi birnin dutse ya raya mana birnin dutse ya raya mana masarautar dutse ya raya mana jahar Jigawa da karatun alqur'ani ta tace da tafsirin magana ka tace ya ubangiji ka saka masa da alkhairi ya Allah kake yanke mana wannan alkhairi Allah ka tsawaita rayuwar malam Allah ka tsawaita rayuwar malam Allah ka tsawaita rayuwar malam ubangiji Allah duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa wanda aka tsallake ubangiji Allah ka san su duk bukatuwa Allah ubangiji ka saka ubangiji Allah ka biya bukatunmu Allah ka biya bukatunmu halin da muke ciki ubangiji Allah ka dauke mana halin da muke ciki na tsoro da talauci da kakanikai da matsalolin tsaro Allah ka dauke mana Allah mun tuba ba za mu iya ba Allah kai zaka iya kai alƙawarin mu roƙe ka zaka amsa mana Allah kai alƙawarin mu roƙe ka zaka amsa mana Allah mun kasa Allah ka janye mana talauci Allah ka janye mana talauci Allah ka janye mana kisa da ake yi ga jinanan musulmi ubangiji Allah ka taimaki jami'an tsaron mu da shugabannin mu ubangiji su kuma waɗanda suke wannan laifi ubangiji Allah ka shirye su Allah ka shirye zuciyarsu Allah ka zuba wa zuciyarsu ruwan sanyi in ba za su iya ba ubangiji kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين